sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Janairu. A babban rahotanni za a ji cewa masu ruwa da tsaki na ci gaba da tsokaci kan shirin Amurka na hana duk wani dan Najeriya da ke kafar kunguluga tsarin dimokuraɗiyya da zaɓe shiga Amurka.
Duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun, mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi, kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa kasar Amurka.
Za kuma a ji cewa duk da ƙara kusantowa da babban zaben Najeriya ke yi, manyan jam'iyyu sun kasa warware manyan rikice-rikicensu na cikin gida, sai dai wasu su na cewa ai demokaradiyyar kenan.
Ba za mu ce mishi illa ba, shawar demokaradiyya shine a yarda a saba, a saba a yarda.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda 'yan kasar Kamaru ke ganin shirin zaben Najeriya. Za kuma a ji labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, babban janar na tarayyar Turai ya ce Russia ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban, inda take kaddamar da hare-hare barkatai kan fararen hula da birane. A matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen NATO ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafawa kasar a kokarin da take yi a yakin. Da yake magana a wani taron manema labarai a birnin Tokyo, Sakatare Janar na kungiyar bada lamuni ta Turai Stefano Sannino ya faɗa manema labarai cewa Russia bata maida hankali kan auna wuraren soja ba, a maimakon haka tana kai hare-hare ne barkatai kan birane da mutane. Ina ganin wannan lamari na baya-bayan nan dangane da samar da makamai ga Ukraine ne na da nasaba da yadda abubuwa suka sauya da kuma yadda Russia ta fara tura yakin zuwa wani mataki na daban. Sannino ya kara da cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya tashi daga matsayin ne gudanar da wani aikin soja na musamman zuwa mai yaki da kungiyar tarayyar Turai NATO da kasashen yamma. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a, a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falastinu suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani kazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren akalla sau biyu kan mayakan wata kungiyar adawar jihadi waɗanda suke zargin su da harbi wasu 'yan Isra'ila. Kawo yanzu ba a samu rahoton wasu da suka samu da suka jikkata daga bangarorin biyu ba. Isra'ila ta ce ta kakkabo akasarin rokokin da aka harba daga Gaza. Rikicin na yau Juma'a ya biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira a jiya Alhamis a Jenin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara a ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni da aka zubar da jini a ta yamma da kogin Jordan. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta a game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan, abinda ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai isa babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa ran zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayar da rahoto. A farkon wannan watanni kafafen yaɗa labarai suka ambato yan yana cewa Koriya ta Kudu za ta iya neman a sake girki makaman nukiliyar Amurka ko ma ta kera nata makaman nukiliyar domin karfafa matakan tsaranta. Idan barazanar tsaro da take fuskanta daga Koriya ta Arewa ta yi muni. Daga baya Yun ya janye wannan kalami, amma duk da haka ya nuna damuwa game da yadda Koriya ta Arewa take fadada makaman nukiliyar ta cikin gaggawa da kuma yin tambayoyi game da matakan kariya daga kawarta Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Somalia ta nuna jin dadin ta da mutuwar Bilal al-Sudani, shugaban kungiyar ISIS wanda dakarun Amurka na musamman suka kashe a wani yanki ne nisa da arewacin Somalia a daren ranar Laraba. Hussein Sheikh Ali ne baiwa shugaban kasar Somalia shawara kan harkokin tsaro ya shaida murya Amurka a jiya Alhamis cewa muna maraba da mutuwar al-Sudani. Ali wanda ke nan birnin Washington ya shaida murya Amurka cewa kungiyar ISIS ba ita ce babbar barazana ga Somalia ba illa al-Shabab, amma shugabanta al-Sudani dan ta'adda ne mai hatsarin gaske wanda ke yin barazana ga Somalia da kuma gabashin Afrika.
Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin Amurka ta yanke shawarar hana duk wani dan Najeriya mai yin zagon kasa ga tsarin demokradiyya shiga Amurka. To ne dai wasu masu ruwa da tsaki suka fara tsokaci daga Abuja ga Umar Faruk da cikakken rahoton.
Manufar kasar Amurka dai kamar yadda Anthony Blinken yake bayyana a sanarwa ta musamman da ya rarraba mu hukumomin kasar Amurka da kuma abokanan mu'amalar su na kasashen duniya daban-daban, ta zo ne bisa ga bukata ganin cewar masu hannu ko ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi zabe musamman yan siyasa da kusoshin gwamnati suna gaba-gaba a jerin mutanen da wannan umurni ko tsari na haramtawa yan kasar Najeriya da yalansu takardar izinin shigar Amurka zai shafa, domin su ne gaba-gaba wurin tsara magudin zabe da zai kawo hayaniya ko rudu ko rigingimu a cikin Najeriya domin biyan bukatar kansu. Malam Abdullahi Yalwa mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya kuma kwararren editor a jaridun Najeriya daban-daban ya yi mun tsokaci akan shi abin da yake ganin cewa wannan tsari na Amurka yake nufi a maganar zabe ko hidimomin cikin gida na Najeriya, inda yake cewa
wannan yana nuna har yanzu dai wayannan kasashen Turawa suna nan bisa kan kudirinsu na jagulgula duk wani abu da muke yi kasar nan. Wannan zabe na 'yan Najeriya ne, su zabi wanda suke so. Najeriya tana da dokoki nata da ya shafi sha'anin kada zabe da sha'anin tsaro, kuma ba ruwan Amerika da ta zungula bakinta da cewa wannan mun hana shi shiga kasarmu domin yana zargin sa da yin magudi ko yin wani abu da yake zai kawo cikas ga sha'anin zabe, ba shi ne hanyar da za su taimaka mana ba.
Kai kana ganin akwai wata hanya da za su taimakawa demokradiyya ta zaunu a kan zaɓe na gaskiya da adalci babu magudin da aka saba tabkawa a cikin ƙasa?
To mu dai koma ga maganan Bahaushe, idan kura na da maganin zawo ta yi wa kanta mana. Wannan abin kunya da aka yi na zaɓe da Donald Trump ya tsaya yana shugaban ƙasa har ya kai ya tura 'yan banga a majalisa domin su kashe speaker da ma mataimakinsa da ke wurin da suka yi a ƙasar da ke burgan cewa su ne suka iya demokradiyya.
Malam Abdullahi Yalwa kenan. Farfesa Tahiru Jega tsohon shugaban hukumar zaɓe ne ta Najeriya, wanda a zamanin shi aka ga ingancin tsarin zaɓe a Najeriya. Na tuntuɓe shi domin ya bayyana min ra'ayinsa dangane da wannan tsari da Amurka ke kokarin ta aiwatar domin kawo zaɓe na gaskiya da adalci a Najeriya.
Wannan mataki da ƙasar Amurka ta ɗauka, ina ganin duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun, mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi, kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa ƙasar Amurka za su dan yi taka tsantsan. Kuma ita ƙasar Amurka ta san da haka cewa 'yan siyasan mu ko dai sun aje kudaden su a can ko sun gina gidaje a can ko iyalan su na zuwa hutu a can shi yasa suke amfani da shi domin su dan tsorata su su nuna kima ga yadda suke shiga harkar zabe na demokradiya a irin kasashe namu ba wai suna yi don Allah da Annabi bane domin kasashen mu su ci gaba yadda ya kamata amma dai saboda biyan bukatun su suna dan tsorata su kuma a kasari suna yan siyasa mu din suna tsorata da irin wannan kudurin na gwamnatoci irin su Amurka haka
na tuntubi jami'ai a fadar gwamnatin Najeriya da kuma aikatar huda da kasashen waje domin in ji martanin da za su maida ko tsokacin da za su iya yi dangane da wannan tsari da Amurka za ta aiwatar a Najeriya amma dukkan su sun daidaitu akan ra'ayi daya cewa ba za su ce uffan ba wato da ya sanyu gum kamar da mallam ya ci shirwa Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar har yanzu muna Najeriya inda ake ci gaba da fama da rigingimu a cikin gida na manyan jami'an siyasar kasar alhalin babban zabe na gabatuwa ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton
duk da yake manyan jami'an siyasa a Najeriya sun himmatu wajen neman nasarar zabe wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida kamar yadda jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana ita kuma jam'iyyar APC mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a hawajin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala a jihohi ma ana samun irin wannan takin saka tsakanin jam'iyyun kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya inda ya majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar Sanata Abubakar Atiku Bagudu
a matsayina na chairman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar Kebbi wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar Kebbi mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki shugabanni na majalisar dokoki ta jihar Kebbi mun yi rizani mun aje bisa ga mukamman mu wannan abun kuma ya samu karkuwar yan majalisu mutum 20 da muke tare da su kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu muna ga mun mu da shugabanni na majalisar dokoki da jami'i kuma ga attendance a hannuna
a wata takarda da majalisar tabbitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kudade da ta amince masa ya ciyo bashi sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta Kebbi sun jira a cikin majalisar suka zauna da 'yan majalisar a kokarin warware wannan takin saka inda aka dauki tsawon lokaci ana tayar da jojin waya a ƙarshe duk kokarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara masu rajin bunƙasa tsarin demokradiya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa boye ba a ci boye shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili Malam Shehu Eskudu na daga cikin ƴan rajin haɓaka demokradiya a Najeriya.
Saboda duk wani abu kaga suna yin kallon su na mu kai. Baya ga haka, su waɗannan da san ƴan majalisat a dokoki, su ne muke kira hir shekara uku, su kawo mana agaji domin a gyara mana jihar mu, a kawo ci gaba, a daidaita demokradiya. Dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka ke sauraron mu suna can sana sun haɗa kai da mai girma gona, shina yan adon da ya ga dama tare da daurin gindin su. An zaɓi shugabanni ya azara waɗanda yake so masu mishin ladabi waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su ba za tunanin su ba da su ciki ba sai da su masu kwana za su yi gida ba su barkata komai ba ba su yi ayyuka ba ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba fuskar da mutunci su ba saboda hakan ga mu dai kallo annamu
na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar
ce mishi illa ba wato shawar demokradiya shine a yarda a saba a yarda wannan abin da ya faru ba abin mamaki bane zamantakewa ce ka wannan kuma wannan zai kara ba da dama a kara samun beta wanda kan dai
na yi kokarin ji koda daga daya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son karewa dan kara bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin sai dai abin ya ci tura Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
to a gaida Muhammad kafin mu ci gaba ga wannan sakon
talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zaku shugabai himma bai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu
to yanzu kuma ga rahoto na musamman
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna tofa a lokacin bakin su kan al'amuran zabe za gudanar a kasar tarayyar Najeriya wanda kasa ce kwade kilo wanda tafi yawan al'umma a kasashe barajin fata na nahiyar Afirka wannan kasa ta Najeriya dai tana zama jigo ga kasashen nahiyar Afirka ta yamma sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da kasar Jamhuriyar Kamaru wannan ne sa na hira da Alhaji Ali Dana shi dan ya sako mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da yake akan kasar ta tarayyar Najeriya
za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da Najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a Najeriya gaba daya wato Najeriya inda kana neman matsayin da Najeriya take da shi sai ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya daga duniya kuma ka kawo matsayin ta a Afrika wato dangane da mutane da al'umman da take da shi sama da miliyan 225 wannan su zuwa ce 20 da 30 ma kenan wato jinin Najeriya matsayin ta na duniya ma tana da matsayi a cikin Afrika ma tana da matsayi wato kuma sai mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da Kamaru da kuma al'amarin kasuwanci da shauransu ba ma da Kamaru kadai ba da duniyan gaba daya wato Najeriya ta zama kaman wato babban kasuwa ne inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar domin Najeriya babban kasuwa na don bisa domin kan ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyan 200 wato kaga America ma bata fita da wani abu mai kirki ba domin 225 ko da 30 take da shi America da irin 320 ko 330 da ake tunawa to kaga babban kasuwa ne duk abin da ka zo sayarwa Najeriya in dai aka saya za ka yi riba to haka ne kuma ta yi kokari a matsayin tana cewa babban kasa a Afrika ta samu wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a Najeriya babu abin da ba za ka samu a Najeriya ba don ana maganar man fetur da shauransu bane wannan shine matsayi wato da je kai da duniya gaba daya wato su kura ido su lura da zaben shugaban kasar da za a yi a Najeriya saboda ya kasance abu ne da gaskiya da kuma ba zai zama ma duniya gaba daya fitina ba bali tana kuma zama ma Afrika ma fitina wannan bangaren duniya ne da Afrika
haka zalika na sake tambayan Alija na shi din kan yadda kasar ta Kamaru take ganin yadda za ta yi da kasar ta Najeriya musamman mata fannin harkokin tsaro da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta bangaren bakati sannan yanzu kuma ana kokarin zaben samun shugaban kasa a kasar ta tarayyar Najeriya ga abinda Alija Aina na shi din yace
to a takaice sai mu je dangane da Kamaru Najeriya wato in ka dauki gabancin Kamaru wato gabas ta Kamaru ta Kudus Kamaru gaba dayan ta wato Najeriya ne makauciyan Kamaru wato tsawon kilometer 1700 ake kirgawa ko da 800 da Kamaru da Najeriya suke rabawa da kaman wuya maganan border ma ya zama a tsakanin su har a ce babu wani hanya na shiga Najeriya kasan border ba wani danga ake ba ba komai ba dangane da al'amarin kasuwa da siyasa dole ne in dai Kamaru ta so ta ci gaba dole ne ta yi alaka da Najeriya a kowane lokaci dangane da siyasa akwai matsala ɗaya da Kamaru take da shi da Najeriya har yanzu wato matsala raba border wato dangane da maganar da ake kira maganar bakasi da bakasi da can kuma arewacin Kamaru arewa mai nisa na Kamaru yashin da ake daga su da Bantamiya da sauransu daga tsibirin Chad na har zuwa Binna wato da kotun duniya ta ba ma Kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin Biafra to da kama to da halaman cewa dai gwamnatin Najeriya a yanzu nan sun su fita da wannan magana kaman cewa ba su yadda ba kaza irin shari'an ma da kotu din ta tsayar shine akan cewa wato kasar za ta kasance na Kamaru amma al'umman ciki suna da zabi ko su zama yan Kamaru ko su zama yan Najeriya ko da lokacin haka ake yi wannan shine na farko ko na biyu dangane da siyasa a kasar Kamaru to kaga kenan Kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa kuma su kasance masu roƙon Allah a yi zaɓen nan lafiya kuma ya kasance lafiya ya kare lafiya saboda kowa da kowa je yi riba daga Kamaru daga Najeriya duk za mu yi riba ko duba ga abin da yake faruwa dangane da Boko Haram to kaga dai a Najeriya suke amma ya shafi Kamaru kwarai da gaske har yana girgiza ma tantalin arzikin wato na kasar Kamaru
haka na duka na karkata ta bangaren ɗan kasar Najeriya mazauna a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman shugaban kungiyar ɗan arewacin Najeriya mazauna a Birnin Duwala Alhaji Rabiu Isma'ila shima ya yi mun fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a kasar ta Kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zabe zai gudana hali irin koke-koken su da suke mika gwamnatin Najeriya na ganin cewa su ma abin su so jinga kada ƙuri'ar su a kasar da suke zaune a cikin musamman kasar Kamaru wanda take dauke da yan kasar Najeriya sama da miliyan 4 ga abin da yake
to da farko nan bayan sunana shine Rabi Isma'ila shugaban kungiyar arewacin Najeriya gaskiya game da maganar zama tsakaninmu da mutanen Kamaru to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa muna zama lafiya to sanadiyar haka haka kamar Nigerian Embassy da mu da muke nan a Duwala muna da Nigerian Consul suna kira mu muna taro da su suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su yan uwanmu yan Kamaru bayan nan kuma muna da kungiyar Nigerian Union wanda ita kungiyar Nigerian Union ita ma muna zama da su muna taro ana faɗakar da mu ana fahimtar da al'umma Najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba to bayan nan kuma muna da rassa wanda yake rassa na su na jihohi saboda ka san tsari ne kamar tsarin Najeriya muke da shugaban ƙasa da gwamnoni to muna da rassa na jihohi muna da ciyamomi na jihohi ko da jiha suna da kungiyar suna da ciyaman ɗinsu to yana wakiltar su suna da wakilai wanda suke zuwa taro to idan an je taro nan suna yin bayani da su aka yi da abin da aka yi faɗa to su wannan wakilan za su zo jihohinsu su kuma za su ce ga abin da aka yi a shi Nigerian Union to mun kuma jihohi muna da ciyamomi muna da shugabanninmu to mun zama mutanenmu bayani ga abin da ake ciki gaskiya alhamdulillah magana zaman lafiya kan muna zaman lafiya da anan Kamaru to bugu da ƙari kuma muna kai korafinmu ga gwamnatin Najeriya saboda a matsayin Najeriya babban ƙasa a nan Afirka kuma ana sa ta a cikin idan duniya babban ƙasa ce muna kira da gwamnatin Najeriya ta ba mu dama wurin kai zaɓe kamar kowane kasashe a nan Kamaru wanda suke zaune suke yin zaɓe yanzu haka kamar kasashen da ba su kai ba ma kamar su Mali kamar su Burkina kamar su Niger ya ga suna yin zaɓe a nan Kamaru amma mu Najeriya har yanzu ba a samu dama an ba mu dama mu rinka yin zaɓe a nan Kamaru ba to muna roƙon gwamnatin Najeriya da ta tuba mana wannan da idan basira da ba mu dama wurin ga yin zabe wanda ba sai ka ji koma Najeriya ka yi zabe ba
abinda zan iya gaya maka Najeriya ba wani tarzoma da za yi komai zai wuce da kyau ɗan Najeriya mutane ne wanda suke suna da ilimi kuma masu hangen nesa ne ɗan Najeriya sun yi gwagwarmaya daban-daban na juyin mulki bayan juyin mulki da aka yi aka zo kuma demokradiyya aka yi komai da komai ya wuce da kyau to ni abin baya bani tsoro bisa dan Allah in Allah da za su haye gaci yawa abinda zan iya gaya maka kenan game da zaben nan ta Najeriya sa'a kuma kar aje zabe a ce she lalle musulmi a'a wannan yana kawo ma mutane abin nan wanda Allah ya ba mu a bashi mulkin sa kawai za iya samu wato ba musulmin ba kaga yayi adalci she a samu kuma musulmin bai adalci ba duka haka abin yake to dai Allah ya nuna ma in Najeriya hanya na mafita mai kyau Allah ya ba su shugaba na gari, amma ni kam na san komai zai wuce da kyau.
Mama Awal Garba, muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka, amma kar kai nisa dan zaka gabatar da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A cikin wani ake yi na cin kofin nasiyar Afirka a ƙasar Algeria, ƙasar jamhuriyar Kamaru da ta cika ta a cikin wani hali, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar ta ci ƙasar jamhuriyar Kamaru ci da mai ban haushi, ita kuma ƙasar ta Kamaru ina wutar su Lions sun dake ƙasar Congo Brazzaville a farkon wasan su. Yanzu dai ƙasar Nijar ta cire ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a fafata wanda ake yi, sannan kuma yanzu haka ɗan ne mutum su dawo jirgin sun dawo gida Kamaru, sai dai ƙasar suna ta cece kuce kan yadda aka samu kai a ciki, musamman ma na yadda ƙasar Nijar ɗin ta kammala da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Wanda ya sa na yi hira da malamin ƙwallon ƙafa na matasa Ahmadu Ayijo domin ya yi mun bayani kan irin al'amuran da suke faruwa a cikin kulam-kulam ɗin na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Ga yadda hirar ta mutu kaya.
Ninawa ganin da nayi wato a nan ƙasar Kamaru, in an ce za a je ayi wasa an ja kira ɗan wasa, ba barin entrepreneur ya aiki shi, kaga an ce wannan yace ga ɗan uwana kaza ga kaza, su wanda suka sa shi a wajen su kowa zai kawo nashi, yace ga nashi mutane a tafi da su, kuma an bar ɗan bull ƙwarai a nan an tafi. Ni na ringa ganin championa a nan Kamaru, akwai ɗan bull da na sani da yawa da suka cancan da su tafi, kai da suka tafi ma bayan ni na tambaya aka ce ai wani kaza, na ce wani kaza ya tafi, wani kaza, aka ce bai tafi ba, an bar masu bull an tafi ga wanda ba sa bull, kuma wanda suka tafi nan kowa ya ga bull contre Algeria, contre Niger, pardon, contre Niger. Niger ba kasa bane zata dake mu a bull, a ga bull da na gani nan, wanda suka tafi nan ba su da zuciyan bull ne da su cancan da su a tafi da su ba wayannan, saboda haka ni a wajena ba zan ce antrenor ne ya yi abin nan ba, antrenor shi ya saka wanda ya tafi da su ne bayan da zai yi, saboda haka ni ga nawa ƙarin bayani da zan kawo, saboda haka za a yi abu gara a canja, komai ya canja kamar antrenor ya ringa aikin shi da kanshi ya zabi ɗan wasan shi.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
A yau Juma'a babban janar na tarayyar Turai ya ce Rasha ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban, inda take kaddamar da harhar barkatai kan fararen hula da birane a matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen NATO ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafa wa kasar a kokarin da take yi a yakin. Isra'ila ta kai harhare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da ƴan bindiga daga yankin Falasɗini suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani kazamun farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan, abinda ake ganin kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai isa babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa rai zai gana da shugaban Koriya ta Kudu kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legislation da kuma engineer mu na yanzu Mr. Patrick, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.